بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم تقوس غوتر رمضان شكرا تدبو دينا داري حدود أربعين دا بيار هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم عندما مكة زوى مدينة واندي داتي دا تقوس غوتر أكو شكرا تدبو بيو da 25 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da karatunmu na iyaye mata da muke yi a wannan gari na Kumu Akwa Local Government, Jihar Gombe, Nigeria, wanda yau insha Allahu ta'ala za mu dora akan maganar da muka bari jiya. Mun tsaya akan hukuncin bace za ta iya daukan wani abu a cikin dukiyar mijinta ko kudin mijinta ta yi amfani da shi a gida ko da ba da izininsa ba. Muka ce ya halatta saboda hadisin Hindu bint Utba matar Abu Sufyan ta kawo kuka gurin Annabi cewa inna Abu Sufyan rajulun shahiha, Abu Sufyan mutum ne mai ruwa, baya bani abin da yake isa ta ICIana, amma ina dauka a cikin dukiyarsa nayi amfani da shi bai sani ba. Wanda Allah ya ce khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf, ki dauka abin da zai ishe ki da ƴaƴanki ta hanyar sananniya ba tare da almubazzaranci ko mugunta ko keta ba. Kenan mijin da ya zama baya ciyarwa, baya daukan nauyi, baya kulawa, baya yin abin da ya kamata yi, kuma tsatsai ya sa kudin sa ya biyo ta gaban ki, to in kin dauka kin yi amfani da shi akan buƙatar gida dan kadan dai ba mai yawa ba, wannan ba sata bane kuma ba haram bane, amma ya kama akan hidimar gida ne, akan hidimar gida ne, akan hidimar yaya ne. To yau kuma za mu dora akan muhimmancin mace ta rinƙa yin sadaka ita. Na fara bayani amma ban gama ba. To amma sadakar shin mace za ta yi, dole sai mijinta ya yarda ta yi sadaka ko bai yarda ba ma za ta iya yi? Ana faɗa kamar yadda riwaya ta zo ba za ta yi ba sai da yardar mijinta. To amma zance mafi inganci, akwai riwayoyin da sun tabbatar da mace tana da cikakken ƴancin da za ta iya yin sadaka da kudinta ko mijinta ya sani ko ya yarda ko bai yarda ba. Wannan shine ra'ayin aksaru ahlil ilm, mafi yawan malamai sun halatta wa mace in tana da kudinta da sha'aninta da kudinta ta yi sadaka da kudinta ta ba wanda za ta bayar da kudinta, saboda ana da matsala wacce tana da kudi ta ce tana so za ta je gida, mai gidan ya ce ba za a siya ba. Wacce tana da kudi ta ce tana so za ta siya abin hawa, mai gidan ya ce a'a. Wacce tana da kudi ta ce za ta biya wa yarta kai ta umra, uban ya ce ba za a biya ba. Wacce tana da kudi za ta yi wata hidima, za ta gyara ɗakin ta, za ta yi kaza, mai gidan ya ce ba za a yi ba. Ana samu irin waɗannan matsaloli da kuɗinki ba kuɗinsa ba, kuma ya hana ki. Kuma in ya zo ya ga kin yi wani abu, ki gaya masa ba da kuɗinki, wataƙila ma ya zo ya ce zai sallame ki ko ya ci mutuncinki. To wannan gaskiya ba daidai ba ne, kuskure ne. A bisa ra'ayin mafi yawan malamai, sun halatta wa mace ta yi tasarrufi da kuɗinta, ta sayi abin da za ta saya, ta ci abin da za ta ci, ta ba wanda za ta ba wa, ko mijin ya sani ko bai sani ba, ko da yaddasa ko ba da yaddasa ba, tunda dai kuɗinta ne, tunda dai kuɗinta ne, albashinta ne, kuɗin zakatta ne aka bata, ubanta ne ya turo mata kuɗi miliyan kaza, dubu ɗari kaza, ita ce yi sana'a ta tara kuɗinta, to a bata dama ta tasarrufe da kuɗinta. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقال الله إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر عظيم. وأن الآية الله يجي يكون لك إيمان بهالة غريب وبقى جماعة أدوري ba daidai ba ne, kuskure ne. Shi ma na akwai kisarsa da bayaninsa wata rana, insha Allah za mu zo mai magana akan an tarihi nisa karfa. Sannan an hana namiji ya kwace dukiyar mace da Allah ya bata, ta zahabu bi ba'di ma ataytumuhunna, dukiyarta da ya bata ko sadakin da ya bata ya karbe ya hana ta amfani da shi, sai dai in ta zo da alfasha tana aikin banza da kudin, tana barna da kudin. Allah ya ce ku zauna da matanku bil ma'ruf, ta hanyar sananniya a shari'a, amintacciya a shari'a, yardajjiya a shari'a, kar ku matsanta musu, kar ku takura musu, kar ku kuntata musu, kar ku jefa su hali na wayo Allah ni ya su. Idan kun kyamaci matan, in ji Allah, wa in karihtumuhunna, to da sannu za ku kyamaci abu ku a wajen ku nuna ba kwa so, amma kuma Allah ya sa wani alheri mai yawa a ciki, wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera. Aya ta gaba a cikin suratul Hadid, Allah ya yabi maza masu sadaka, ya kuma yabi mata ma masu sadaka, masu bawa Allah bashi suna jiran a kiyama Allah ya biya su. Da maza da mata aka ce yaya mace za ta yi sadaka, wani zai ce wai kar ta yi, ke ba ki da hankali, ke kin san zaɓin kuɗi ne, haka kawai ki zo ki ɗauki kuɗinki kina ta bayarwa, to ban yadda ba. To ina innal musaddiqina wal musaddiqati, Allah ya yabi mata masu sadaka da maza masu sadaka. Ita ba ta so ne ta shiga aljanna ta samu ta dalilin yin sadakar? So yana da kyau mata maza su gane iyakarsu, damar da Allah ya ba su da kuma abin da bai ba su ba. A hadisi akwai riwayar Imam Bukhari da Muslim, riwayar Abdullahi dan Abbas, wata rana manzon Allah ya fita da shi da Bilal, kharaja wa ma'ahu Bilal, shikenan yana yi musu wa'azi su mata, sai ake tsammanin kaman sautin sa baya isa gare su. Fa wa'adahunna wa amarahunna bis-sadaqati, annabi yayi wa'azi wa mata ya kuma umarci su da sadaka. Wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da'awarsa bai bar mata ba, bai kyale mata ba, su ma yana musu wazi. To ba daidai bane in an zo da'awa, idan an zo karantarwa, a rinka mantawa da mata, ya zama duk abinda za a yi kawai maza ake yi wa ba a yi wa mata, ba daidai bane. Kuskure ne, tunda sau da yawa mun sha karanta hadisi sai a ce annabi ya yi wa mata wa'azi kamar yadda yake yi wa maza ma wa'azi, fa wa'aza kunna, ya yi musu wa'azi. Da haka masu da'awa ya kamata su rinka kula da mata, don gyaruwar matan ai gyaruwar al'umma ne. Amma a bar mata ba su da aiki sai zuwa gidan kida da gidan rawa, ga su nan duk sun cika TikTok da YouTube, suna ta shakiyanci suna tsaya, ba sa zuwa makaranta, sai dai a tafi masallacin Juma'a ta yi wa maza wa'azi, a tafi wa'azin garuruka da ake ta yi ana ta yi wa maza, ba a yi wa mata wa'azi, ba daidai bane. Wallahi in aka kyale mata ba a musu wa'azi, za a halaka, kuma gidajenmu za su lalace. To shi yasa idan kun lura da'awar annabi akwai muwazana, akwai balance, yayi wa wannan, yayi wa wannan, yayi wa wannan, yayi wa wannan, ku kula da kyau, ko dai mata ƴan uwansu su musu ko kuma maza su musu. To a cikin wa'azin da annabi yayi, sai ya umarci mata yace su rinka sadaka. A take sai mace ta ciro dan kunne fa, saboda ba ta da kuɗi, dan kunnanta da yake na kuɗi ne ko na zinari ne, zobe tana jefawa a cikin rigar Bilal. Wannan kuma yake nuna cewa idan mata sun saka hijabi sun lullube jikinsu, ba laifi bane in namiji ya shiga cikinsu ya karbi wani abu, ko ya wuce ta cikinsu, ko ya karbi wani abu, kuma ba laifi bane namiji ya zo yana karban wani abu a wajen mace ko wajen mata. Tunda yanzu nan kun ga ai Bilal ne, rigarsa ya daga, suke ta jefa masa dan kunne ne, zobe ne, sarka ne, ka Allahu Akbar, matan sahabbai akwai imani. Da annabi ya ce ai sadakar, saboda tsabar su samu ladan sadaka, dan kunnen su suke ta cirewa, saboda an gama sai a kai dan kunnen kasuwa a sayar, a mai da shi kuɗi a yi wa musulunci aiki. Yanzu zan tambaye ku, lokacin da suka yi ta cire dan kunnen nan suna bayarwa, suka cire zoben nan suna bayarwa, sun tambayi mazajensu? Ba su tambaya ba. To ashe ya halatta mace ta yi sadaka ko mijinta bai sani ba? Ko ko waya suka yi ta bugawa, suka ce zan ba da zobe na, wannan ta ce zan ba da dan kunne na? A'a. To wannan shi ne hujjar malamai bayan ayoyin da na kawo, da ke nuna cewa to ai mijinta ne sai mata dan kunnen, ai mijinta ne sai mata sarkar, ai mijinta ne sai mata atamfar, ai mijinta ne sai mata kaza. Eh, tabbas shi ya sai mata. Amma duk lokacin da namiji ya sai wani abu ya bawa matarsa, to ya mallaka mata, a lokacin mallakan wannan abun ya tashi daga hannun mijin ya dawo hannunta. Hukumar tasarruf, tasarrufi da wannan kaya ya zama nata. Kamar misali ya sai miki hijabi, to shikenan kuma ya zama naki, yanzu ba nasa bane, bai da magana kai. Idan mijinki ya sai miki mota har ya dauka ya baki, inda ya baki to ko ya sake ki bazai karbi motar nan ba, ko sakin ki yayi. Idan miji ya sai miki keken dinki, ya mallaka miki, ya danka miki, ko aurenki ya mutu to bazai karba ba. Idan miji ya baki gida, inda ya mallaka miki ya ce gashi na baki na mallaka miki, to ko ya mutu wannan gidan baya cikin gadonsa, kada 'ya'yansa su zo su ce a basu wannan gado ne. idan miji ya sayi miki kayan daki inda ya mallaka miki ya ce naki ne to shikenan mallakar ki ne yanzu to ko aure ya mutu ko kuma shi mai gidan ya mutu da kansa to kaya fa naki ne kada a zo maganar rabon gado ƴaƴa su zo su ce za su kwace wannan kayan daki ko su ce za su kwace wannan keken dinki ko su ce za su kwace wannan gida da ya baki ina so mata su kula da wannan magana tana da muhimmanci saboda ana cutan mata da yawa matukar mai gida ya mallaka wa mace inda ya mallaka to ya zama nata mallakarta ne baya cikin gado baya cikin sauran yara musamman matan masu arziki sukan yi musu abun alheri abun arziki suna gauna da su sai miki mota wata kila ya baki wasu makudan kudi ko ya miki kaza ya miki kaza bayan ya mutu to kar a zo a tattare miki kayanki a'a ki ce waɗannan dunnawa ne ya bani dan ana mana fatawa malam ai mai gidanta ne wance ya mutu amma kafin ta mutu ya sai mata cokala ya sai kwanuka da kofuna wata ranta ce gadanta ya lalace ya ce ya canja mata kayan daki ya mata kaza mata kaza to yanzu ya mutu malam ai ba ita ta zo da shi daga gidansu ba da haka zamu tattare zamu sashi a cikin kayan gado a'a ai ya riga ya mallaka mata ai ya riga ya bata kun rike wannan hukuncin ko in nazo tambaya za a bani amsa ko to maza ya kamata su kula da wannan su gane wannan yanzu wannan dan kunnan da matan suke bayarwa da zoben da matan suke bayarwa da sarkar da mata suke ta bada sadaka wa annabi bilal yana karba waye ce muku ba mijin bane ya saya ai ba mamaki mijinta ne ya sayi mata babu dalilin da ya nuna cewa ba mijin ne ya saya ba da kenan mace za ta iya tasarrufi da koda kaya ne da mijinta ya sayi mata tunda nata ne abu in ya zama naka ba za ka iya kyauta da shi ba tawa mai gidanki sai zo ya hauki da fada saboda kin dauki wata tsohuwar tabbaki kin je kin ba wata talaka ko ta dan war mahaifiyarki ta zo ba ta da rigar sawa kin dauki riga aikin banza da zo a zo ki zo ki take kyauta da kayanki wallahi ni ba zan yadda ba ina ta wahala ina kaza wannan idan ya ga kini almubazzaranci ai mun taba yin karatu ma akan wannan mun yi bayani irin matan da suke daukan kayan suna tikyautarwa suna tikyautarwa wannan in ya shiga da ke ta da mugunta kenan shine bai halatta ba wata kanwar ki ne ta zo kika ga ba ta da hijabi dauki cikin naki wanda mai gidan ki yake sai miki kuma in banda ma namijin wannan zamani kayi wa mace kayan lefe akwati 12 kayi wa mace kayan lefe akwati kaza wai bayan ka sake ta sai ka ce dan ubanki ki hada mun kayana ki da mun dashi wannan wani irin hauka ne wannan mutum yayi kyauta ya kwace kenan to ita kuma amfani da ita da kai fa ita cin moriyarta da kai tana budurwa ka mai da ita bazawara ka canja mata halitta ta fara tsufa ta maka hidima wa ƴaƴanka ka shi fitsari tayi ta fama da shi kai ma da baka da lafiya ai kai ta kashi da fitsarin duk ita take kulawa ta haihu ta yi jego ta yi kaza yanzu duk wannan wahalar da mace ta yi wai idan ta zo saboda an yi rabuwa ba mai dadi ba wai namiji sai ya ce wai a tattaro masa kayansa haka wata baiwar Allah wannan masifa ya same ta ita da aka zo auren mijin ne ta mata yan hidindimu yayi kaza yayi kaza ya hana iyayenta su yi wallahi da ya sake ta ko allura bata fita da shi ba yace tattara matsiyaciya ki fita ki bar gidan nan daman baki zo da komai ba haka ta tafi zawarcin ta ba ta da gado ba katifa ba tsohon kujeru ba kayan kicin ba komai irin wannan tonan asiri da sonan silili mai amfanin sa to wannan ta sa wasu matan in namiji yace zai mata kayan aure lokacin da ya aure ta sai ta ce a'a bari zan yi giyaye na za su yi mini saboda gudun gorin namiji halal ne ya miki kuma namiji mai wannan mai kamala kenan to amma tunda ya riga ya mallaka miki yanzu zaka zo ne kayi wa mace wannan kaya ka kwace gadanta, ka kwace bargwanta, ka kace, ka kwace katifarta, ka kwace kayan kitchen dinta. Idan ka auro wata bazawara ko ka auro wata matar ko wata budurwa, za ta yi amfani da wannan kayan ne? Ba za ta yi ba. Akwai wata mace da za ta zo ta ci gaba da kwanciya a katifar wata tsohuwar mata? Akwai mai wannan? Sabo za ta zo da shi nata. To in ban da mugunta ba ta irin ta namiji, meye na karbewa kayan? Ai ba ta da mutunci, ai ta yi mana kaza, ai daman kaza kaza. Ai kai namiji ne, kai mai kamala ne, kai dattijo ne, ai sai ka nuna dattako. Allah da yace idan za a saki mace a hada mata da kyautatawa, Allah ya ce idan kun sake su to ku yi musu ihsani. In ka saki mace ka kara mata da kyautatawa, yau namijin wannan zamani bayan ya saki mace sai ya zagi iyayenta kuma ya kwace kayanta, kai da aka ce in ka sake ta a saurara a daina magana, ba sai an yi magana ba, kawai a karba ta wani ga Allah anani ko hukka sai da bacin jima da tawulwa. Ka dauka ka bata, ka ce ka kwace, Allah ya ce ka kyautata mata, ka bakanta mata. Kyan tafa yanzu kamar mai kudi a tajiri wanda yake da hali, in ya sake matarsa kyanta ya sai mata katon gida ma, ya ce ga wannan takardun wannan gidan na baki. Kin ga ba a yi rabuwa Allah ya tsine maka, Allah ya maka kaza ba. In za ka sake ta ka sai mata wata mota Hayes, wata bus, ka ce ga wannan saboda zafin zawarci, ki je ki bar a rinka tuka miki, kya samu na kashewa. Don Allah ba za ta yi zawarci mai daɗi ba. In ka sake ta in za ta tafi ba taba zuwa aikin hajji ba, ka ce ka hafa fanki. In lokaci ya yi za ki aure mijinki, in ya ba ki dama ki tafi aikin hajji, na biya miki bana. Ga takardar ki ta saki ga kuma kuderar Makka, ba za ta ji daɗi ba. Ko da ta ki karɓa ta yi zuciya, amma dai mijin ya kyautata. To amma mazan ba sa yi, sai dai a yi ta surutu, a yi ta rashin mutunci. Wallahi yanda ake rabuwa da mata, mazajenmu saki ma ba su iya ba. Sakin mace yanda ake sakin mace a rabu da ita, wallahi ba su iya ba. Ka zo da mace ka gama wahal da ita, ta azabtu a kanka, ta maka ƴaƴa, ta maka waye, abubuwa da yawa duk ita ta yi. Amma idan an zo rabuwa ka manta da duk alherin da ta maka. Kuma ga wata ɗabi'a da maza suke yi ta rashin imani, ɗabi'a da wasu maza suke na rashin imani, na rashin tausayi, na rashin jin ƙai, raba mace da ƴaƴanta. Wallahi wata mace tace tun tana shayar da ɗanta mijinta ya sake ta, yau shekara kaza mijin nan bai taba bari ta ga ɗan nan ba, ya kwace yaro. A wace aya, a wace hadisin, a wane maganan malamai kuka samu dalilin da in kun saki mata za ku riƙe ƴaƴa ku hana su ga ƴaƴansu? Asali ma fa idan an saki mace ba ita za ta riƙe ɗanta ƙarami a hannunta. Almar'atu ahaqqu bi waladiha ma lam tankihi, haka annabi ya ce. Mace ita ta tafi cancanta ta riƙe ɗanta in dai bata yi aure ba. Amma yau in an yi aure korar kare ake wa mace. Kar ki ɗaukan min ƴaƴana, zan ci mutuncinki. In kika tafi min da yarona sai na ɗaure ki, na ɗaure babanki. Baiwar Allah ta tsorata za a ɗaure ta, ɗaure babanta. Kuma mai kuɗi ne zai iya yi? Ƙasa ce irin ta Najeriya da ba adalci. A je a haɗa ta da ita da ubanta a kurkuku a kan mutuwar aure. Mace ta kuka ta zubar da hawaye. Wallahi tallahi akwai matar da ta zo ta ce min a waya baya bari ne magana da su. Ya ja kunne wa matarsa, in wance ta kuka kuskura ta kira waya ta yi magana da ƴaƴanta sai na ci mutuncin ki ke ma. Wannan yana gaya wa matarsa ta gida kenan, ita kuma tana murna. Ke ma in ya sake ki irin wannan halin zai miki, da ke ba ki da wayo. Wani ya saka ƴaƴansa a makaranta ya hana uwar ta gani. Kin san me ke faruwa malama? saboda uwa tana son yaya wallahi malama haka take shiryawa ta nemi makarantar primary da aka kai yayan nata to yaki ba wani alƙalin da zai sashi ya ba yayan nan ya ma gansu ta gansu zai zama ta hutu sati dai sati biyu ba zai bari ba ta gansu na minti dai ma yaki kai wasu mazaje akwai keta sai ta buga sai ta tafi makarantar primary da yayan ta suke sai ta je ta zauna tana tagumi tana jiran a fito break sai ta nemi izinin principal din makarantar sai ta zauna a gefe da dan alawarta da biscuit dinta da dan awaranta da dan madaranta da dan abin kwadayin yara sai ta jira sai yaran sun fito break suna guje-guje sai ta sa a kira sai ta zo ta gar sai ta fashe da kuka a makaranta take iya haduwa da su ta gansu ta kawo musu dan abin arziki dan abun kwadayin yara a iyanan take iya ganin su wallahi da mijin ya ji labari cire yaran yayi a makarantar irin wannan bai da kyau wannan mace tai nakudan yaro tai nakudan diyarta ta bawa yaro nono kai kana da nonon da zaka bawa yaro ne wai kace wai uwa ba za ta ga wannan danta ba kuma alƙale ku ta zalunci kuna goyen bayan irin wannan rashin kirkin ko akuya ne haram ne ka raba ta da yarta ko dabba ne annabi ya gaya mana haramun ne mutum ya raba tinkiya da yarta karama laifi ne to yaya za a rinka zuwa a raba uwa da yarta uwa da danta sai dai ita ta jefar ta ce ba ta so ka kafa mata duk dokar da za ka kafa ka kafa duk ka'idar da za ka kafa wani kuma ya kwace miki yayan ya ji ya auro wata mata ba ta kula da su tai musu azaba ke kuma ya hana ki kirki babanki ya ce zai rike yayanki ya ce zai rike kuna da yadda za ku yi ya rike yayan ya hana kuma yayan an mai su almajirai suna cikin azaba wannan ɗaya ne daga cikin illolin kashi aure mace ta kashi aurenta bakin ciki ya ishe ta in aka baki labarin mulakancin da ake wa yayanki a gidan ubansu ba za ki bacci ba ku duba yanda kuke son yaya Allah ya jarrabe ku da son yaya wata fita ta yi mana duk yan mata ta bari yan 14 15 16 17 duk sun taso yan mata amma ba uwa kiga wata ran ta fito fur duk bakin gani saurayi ya zo newa ba za a bata da abin shawara ya duk ku kam sai dai ta kori saurayin ma an hana ta kuma ta je ta gaida ubanta fatawoyin da ake mana akan irin wannan abun wallahi abun an faɗa sai ga hankali bai zai dauka ba yarinya ta ce babanta ya saki uwarta ita kuma budurwa ne kuma ubanta ya kira ta ya ce in ya ji labarin ta je ta gaida uwarta sai ya tsine mata ta ce in je mallam ce ki tafiyar ki je in ya tsine miki ma a banza bai da haki bai da iko yana matsayin uba ya hana ki ki je ki gaida uwarki ai uwarki ta fi ki ai ta fi shi haki akan ki wannan umarnin nasa na zalunci ne nace me dalili tace haka kawai wai dan suna gaba da uwata sun rabu gaisuwa kurin ki je ki gaishe ta nace lallaba ki je ki gaishe ta ba abin da zai same ki Allah bai miki komai ba shine zalunci ku ji tsoron Allah ka kaddara kai ne yau babanka ya saki mahaifiyarka ya maka irin wannan in ka girma za ka ji dadi ina fatan wannan sako ya shiga kunnan iyayenmu maza kuma shine abinda nake gaya muku mata kullum ku rinka auren masu addini in me addini ne wannan alal akallin aka tunatar da shi Allah ya ce annabi ya ce ya dan ji tsoro ya gyara to kuna ta auren marasa addini kuna auren yan duniya wanda ba su san Allah ba abun duniya shine a gaban ku yazo ya ce miki wulakanci ba isa a ja masa aya ba isa a ja masa hadisi ba baya ganin girman kowa baya ganin kowa daga shi ba yasa a ce Allah ya ce annabi ya ce ba to an isa masa maganar babanki an isa Allah sauki wallahi wannan abun yana bata min rai shi yasa nayi bayanin nan ko dariya ban yi ba abun bai yi ba wani abun in mace ta gaya ma za ka kamar ka dauki mota ka je ka nemo mijin ka tsoratar da shi Allah Allah ba ku hakuri yasa kullum mace in za ki kashe ƙuranki ki za ki tunani ki tuna wulakancin da zai biyo ba ki auna da wulakancin zaman mijin a yanzu kuna tare da kuma wulakancin da zai biyo baya bayan kin bar gidan wanne ne zaki iya jure masa aunawa ake gwadawa ake akwai matsaloli da yawa duk wata mace da kike ga matar aure ce tana zaman aure wallahi hakuri take kowace ce to ke me yasa ba za ki hakuri ba sai dai in abin da yafi karfi abin da ya zama wulakanci abin da ya zama tozarci abin da ya zama la mahala ba yanda za a yi to wannan kan a iya kashe aure din shi kuma ki gane kashe aure na mai ƴaƴa a gidan miji da bambanci fa tsakanin kashe auren wacce daman ba ta da ɗa ko ɗaya baki da shi baki da ɗa da shi wannan daman zaki hada din mu karan ki ne ki fita baki da wani damuwa amma kin tara ƴaƴa to yaya ko jiya wata tana kira na tana kuka tace ƴaƴan su takwas tace mallan zaman bai zai yi ba nace da ta fara zayyano min rashin kirkin da mai gidan yake mata ni ina jin mamma gama magana ba waye ne ta dauke ni koya ne ni wata fatawar in aka maka mata wallahi sai sun saka hawaye tace ni yanzu mala in ci gaba da zama ga wulakanci ga tozarta ga ba biyan bukata tace mala in kashe a wurin nan in fita bai zai bani ƴaƴan nan ba kuma in na bar masa su ko uwarsa da ta haife shi ba ta isa ta rike min ƴaƴa ba ƴaƴana za su wulakanta nace to ki sani ke ƴaƴan nan naki fa su ne mutuncinki baiwar Allah ƴaƴanki na gidan aurenki na gidan mijinki su ne darajarki su ne rufin asirinki yau kina da wata matar da kike da garantin za ta miki tarbiyyar ƴaƴanki ɗa takwas ɗa bakwai ɗa biyar ɗa shida kina tsammanin akwai wata kishiya da za a auro ta ta kula miki da ƴaƴanki musamman ƴan mata wata fa uwarta ma da ta haife ta wallahi ta san ba za ta iya rike mata ƴaƴanta ba mahaifiyarki yau da za a bada ƴaƴanki mahaifiyarki zaki ce a'a abin kayana mama na ba za ta iya kulawa da su ba to ballantana wata bazawara da zai je auro a titi ita ma da nata ƴaƴan ta baro sai ta zo ta yi wa naki ƴaƴan bauta ballantana budurwar wannan zamani mai kallon aljihun miji kullum daman tun kafin ta zo an mata wa'azi irin nasu na banza an hure mata kunni saura kije ki karshi wahala akan ƴaƴan mata kije ya bautar da ke akan ƴaƴan mata karki yadda ki kula da mijinki ba wanki da ƴaƴan mata wannan fa tsohuwar ta uwarta mai fitina mai magajiyar murya ita take gaya mata wannan wai an aurar da yarinya wai ta an aure ta akan yaya wai katta je ta bauta akan yayan wata wallahi sai shin me da ke zo ruwa shekara ɗaya zaki zo ba Haba Hajiya da Tijiya, kin kyauta wannan maganar da kika yi? Yaya zan aure ki, ba za ki wa yaya na hidima ba? Ku daina yaudarar kanku, Allah gyara halinku. Wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta mace ta yi sadaka da dukiyarta ba tare da izinin mijinta ba. Dalili shine waɗannan mata da suka yi ta bada ɗan kunnensu da zobensu wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da Annabi ya kudaita da su alal sadaka. Akwai wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim daga Jabir ɗan Abdullahi, manzo Allah ya tashi a ranar sallah ƙarama ya yi sallah, ya fara yin sallah sannan ya kama kuduba. Bayan ya gama kuduba wa maza, ya tafi wajen mata, fadhakkara kunna, yi musu wa'azi, wa huwa yatawakkau ala yadi Bilal. Annabi yana dogaro, Allahu akbar, yana dogare da hannun Bilal. Annabi yana musu wa'azi, yana mata ku bada sadaka, mata ku bada sadaka, na ga da yawa daga cikinku, Allah ya nuna min da yawa daga cikinku ya mutu ne. Sai cire dan kunne suke, sai cire zobe suke, suna tai, suna ta jefawa a rigar Bilal. Mai riwaya yace, yace qultu li ata zakatu yawmil fitr, wannan zakar fidda kai ne suke bayarwa? Zakar fidda kai ne? Kala la, yace a'a, ba fa zakar fidda kai ake nufi ba, ba sadakar mudun nabi da ake bayarwa ba shi bane ba, walakin sadaqatan yatasaddaqna hina idh, ko sadaqatun ne suke bayarwa a wannan lokaci kawai. Ta cire zobenta, ta cire dan kunnanta, matansa bai ba kudi amma akwai imani. Ke ku kina nan kina ta tara su amma ba kiya bawa Allah sadaka. Mai riwaya yake cewa a tara haqqan alal imami zalika wa yuzakkiruhunna, kana ganin haƙƙi ne akan liman na sallar Idi ya rinka faɗakar da mata muhimmancin sadaka a ranar Idi? Qala qari innahu la haqqun alaihim, ai ku haƙƙi ne akan limamai idan an je Idi su rinka yi wa mata wa'azi kuma su rinka faɗakar da su. Yace wa malahum la yaf'alunahu, sai ce amma me yasa yanzu wannan zamanin mutane ba sa yi? Ke ma na san sau nawa kina zuwa Idi, in an ci sakin ci limamin ku bai taba ma yin wa'azi a cikin Idin ya saka mata a ciki ba, sai ku ga limamin sallar Idi ya gama kudubar Idi bai sa maganar mata a ciki ba. Kuskure ne, ne shi manzo Allah idan yayi kudubar wa maza sai ya je wurin mata. To ko da mu yanzu ba a zuwa wajen matan a kan mambarin, dole ai namiji, ai liman, ya yi ƙoƙari ya shigo da wasu abubuwa da suka shafi iyayen mata ya faɗakar da su. Wannan ita ce sunnar kudubar sallar Idi, wanda limamai da yawa sun jahilci haka ko kuma sun bar wannan abu. Ga wani hadisin na Bukhari da Muslim, hadisin na na Maimuna bintul Arith, Allah ya yarda da ita. Wata rana Maimuna mata Annabi ce ta bada labari wa Annabi, gaya masa take cewa ai na yanta baiwa ta wanci, amma malam ta sta'zinin nabiyya, bata nemi izinin Annabi ba lokacin da za ta yanta baiwa, saboda ta san hakkinta ne, ko bata nemi izinin mijinta ba za ta iya tasarrufi da dukiyarta. Yayin da ranar girkinta ya dawo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanta, tunda Annabi yana bin mata saboda girkin da suke. Wannan shine dalilin sunnantuwar namiji idan yana da mata sama da daya, yau ya je kwana a gidancan, yau ya je kwana a gidancan. Mata kuna jina, iyaye na mata, girki haƙƙin ku ne, kar ku yi wasa da shi. Ta wata mata tace, duk wani abu zaka iya yi mun ne, haƙuri akai, amma banda rabon kwana na. zaka ga tashin hankali na akan taba min kwana na na girki. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana raban kwana ya bi mace gidanta ko dakinta ranar girkin ta yaje kwana, dan Allah abinda maza suke yi yau na zalunci, mutum ya dauke girkin wance ya kai wa wance daidai ne? Yanzu maza ba za ku ji tsoron Allah ba, ku rinka dauke girkin matanku kuna kai wa wasu da kuka fi so? Da wani shakiyanci yanzu da maza suka zo da shi marasa kirki Allah shiryar da su? Wani mutum ne yana da mata uwar gida tana da yaya, yana da amarya ya auro ta, ana rabon kwana biyu kawai uwar gida wai sai yace wai ita kwana biyar zai rinka mata, wannan a mata kwana biyu, wancan a mata kwana biyar. Idan ya mata biyunta to sai ya zo yayi uku kari duk a gidan uwar gida, akai magana sai yace na yayansa ne. Tun Allah ku ji wani abu, ma'ana wai kwanan da yake yi guda uku zai kara yayansa yake yi wa kwana, wai yana kwana ne dan ya ga yayansa. Ke ai ban haihu da ke ba, ke da ba mu da yaya, ya zan zo in zo mata kwana biyu in miki kwana biyu, ai ban yi adalci ba, zan miki biyu zan mata biyar. Wannan shakiyancin fa yanzu wasu haka suke yi. Ke kuma uwar gida mara tsoron Allah da ke aka hada baki a cuci baiwar Allah, a shari'a babu wani kwanan da ba laifi kana dakin wance ka je ka gaida yayanka, amma wai sai je kwana wa yaya. Haka wani kes da aka kawo, matar fa bata nan, abinda maza suke yanzu, matar bata nan saboda tsabar bala'in tsoranta da yake yi, wai tayi tafiya tace ko tayi tafiya sai an zo an mata kwananta. A'a min kam mi an dai fa dudun kam, wai kun gane maganar kuwa? Tayi tafiya ta je Kaduna, suna rabon kwana biyu da ita da abokiyarta, wai in yayi kwana biyu wa dakin abokiyarta saboda tsabar muguntan wannan matan wannan zamani, sai ta kafa wa mijin doka cewa ko bana nan ka zo ka kwana mini a gidana. Haka yake tattarawa daga shi sai babban rigar sai ya tafi, ba abinci ba shayi ba komai, yaje kwanta ya ta birgima a gado shi shi kadai, ba matar gida tana Kaduna. Ita kuma waccan da tayi magana, ba na miki kwana biyunki ba, wannan wani sabon yayi ne azzaluman mata da suka fi karfin mazajen su suke kullowa da shi, sun hadu da mazaje jahilai. Don haka duk lokacin da mace mijinta yayi tafiya, ai zai dawo dakin wacce ba a yi tafiyan ba kenan da ita, ko kuma wacce ba ta yi tafiyan ba, anan zai ci gaba da kwana, tana dawowa kuma ya koma dakin waccan, to ya zai je kwana ba kuwa? Wata kuma yaya ta tara masa, ki duba dabara, sai ta tara yayanta ta kita kira kanwanta ta rinka kwana da su ko yadda ko wani, sai ta ce ubanku zai zo ya kwana da ku. Kai jama'a, wannan fatawar ma akwai wahala ai, in kan yi magana sai ya ce gadin yayansa yake yi. Sai nace to wannan ni akai wa tambayar, sai nace to kwana biyunki, ranan kwana biyunki girkinki an yana baro su ya tafi ya je kwana a dakinki, uwar bata nan yayan suke kwana? Tace su kadai suke kwana. Wannan duk wasu abubuwa ne da suna bukatar wani karatu na musamman, na bujiro da su ne a hanya, shi ma dai a samu a kula don Allah. Maza ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokar Allah, ku nemi ilimi, ku tambayi malamai akan abin da ba ku da ilimi. Kada namiji ya je ta jahilci a gidansa ta yanda in ya mutu zai zo ya shiga wuta saboda zaluntar matarsa da yake nana Maimuna sai ga annabi ya dawo ranar kwananta ya zo mata kai mata annabi sun yi hakuri mata tara a lokaci guda ana rabon kwana wannan in ya tafi yau sai kwana nawa ma zai dawo yanzu idan kwana bibbi yake annabi yana da mata tara ai in ya tafi ku tara ne sai yayi biyu sau takwas kwana nawa 16 haka suka yi ta hakuri idan kwana daidai yake kuma kin ga sai yayi kwana 8 ya dawo cikakken sati kenan har da gare sun yi hakuri wannan yake nuna cewa macen da take da jaraba ta dora kanta fitina to ta yi hakuri ta lallabi zuciyarta ta koya wa kanta hakuri da rayuwa koda ba miji saboda zai iya yiwa mijinki ya tafiya baya da zai iya yiwa ki fada gidan kishiyoyi ke ce ta hudu idan suna rabon kwana kwana bibbiyu bibbiyu ki tabbatar in mai gidanki ya bar ɗakin ki ba zai dawo ba sai bayan kwana 6 to ki koya wa kanki hakuri mata masu fitinar kansu ku daina yi saboda in mutum ya jefa kansa cikin fitinar jaraba to sai ya je zina ma wani lokacin kuma ba wani abu ba ne hakuri yana maganin komai ka cire abin a ranka ma kawai wacce ce in mijina ya fita kawai ni ji nake ma kamar ni kadai ne ba kowa in ta harkokina in ta hidimata to amma a damu miji da kiraye-kirayen waya bini-bini ka dawo gida to ina ruwanki da shi ke da ba ranar girkinki ba wata mata ta ce ni fa abin da kishiyata take min ba zan je in ci mutuncinta me ya faru bai sai mai gidana ya zo gida a girkina bai sai in ji tana kiransa bai tana tambayansa ta baka abinci ko ka ci wannan ai shakiyanci ne ina ruwanki to yanzu wannan ba tsokala ba ne ko a ce ka samu kayi wanka kuwa ki ji dainin hankali ko kuma a ce ka samu ka sha maganinka ma'ana wai ita mai damuwa da miji ne wai akwai maganin da yake sha wai tunda yana ɗakin wancan wai ba mai kula bace da shi wai sai ta buga wai na bugo ne in tunatar da kai wai maganinka baka sha maganinka ba ina ruwanki ba ku da kirki ba in mace ta samu gindin zama wani lokacin wuce gona da iri ne da ita in baka koshi ba ka biyo ta nan dafa maka in dora maka na ce karki yadda to kin ga wannan ma ɗaya ne ko akwai wanda idan ya fito zai taho sai ta haɗo shi da girki ta yi mai girki a food plus wai ya tafi da shi yanzu wannan daidai ne mijinki yana da wata mata zai tafi wani ki haɗa shi da wani abincinki wani abincinki zai ci ba na waccar ba ke keke mai abinci ke kika iya abinci ita kuma bata iya ba wallahi faɗa kika tuttuno in ta zo ta zabge ki da mari kar ki kawo min tambaya wallahi da fatawa ku daina shiga shan roba shan in mijinki ya tafi baya ɗakinki ilan salaman salama to Allah kiyaye Allah kai ka lafiya in yana so a kira shi a waya to a kira shi amma fa in matarsa ba ta so ki daina kiransa shi ya dauki waya kira ki ki ce a'a baban ummi in kana son magana da ni kira ni amma ni ba zan zo in kira ka matarka ta fiti ne ba ba wai haram bane ki kira shi yana ɗakin wata ba haram bane to amma ana neman zaman lafiya da gudun fitina wani kuma mara adalci mai gidan sai ya zo ya kwanta miki a gado sai ya daga waya wai ranar girkinki amma yana video call da ɗaya matarsa ki karbe wayar karbe ta in ba kin ga kin isa amma in kuma baki isa ba ki zo ki fashe da kuka ki in ya dan tashi ki Allah ya isa bai ji ba to wai ya cuce ki Allah ya sauke wannan dakata a nan saboda kurewan lokaci akwai matsaloli da yawa, muna fatan Allah ya bamu ikon gyarawa. Allah ya shirya, kada masa Allah ya sa ai masa wazi. Yawwa ko na gyara ko, yawwa in kuma kin gama zaki iya shanyewa ba, ki buga Allah ya izan ki. Allah zai bibi ki kaduci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.